والصلاة والسلام ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا أمه السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 11 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 155 cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran yau kuma zamu tashi farkon aya ta 156 ya ayyuhallazina amanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
ubangije ce ya ayyuhal ladzina amanu ya wadanda suka yi imani la takulu kal ladzina kafaru kada ku kasance kamar wadanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim wadanda suka rinka fadawa yan uwansu da suke tarayya da su kan aqida ba yan uwa na jini ba yan uwa cikin kafirci yan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aw kanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa law kanu indana inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka kifuta ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kace su ba Ubangiji ta'ala ce kada mu faɗi irin wannan magana wato munafikai ne idan ƴan uwansu za su je yaki ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita to idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin haɗuwa da hadari a cikin yaki akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tanfiru fil har kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ce tafi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun yi tunani an gane ko ma'ana dai ayar tana magana ne akan munafikai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta'ala ce wa inna minkum lamal la yubti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'hum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntum ma'hum fa afuza fawzan azima wato cikin ku akwai wadanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin ku akwai wadanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya dan ci gaban addinin musulunci ba ta su fa in asabatkum musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar wadansu daga cikin ku ko wadansu suka yi raunuka wanda zo a wurin su wannan musiba ce kala ɗaya daga cikin sai ka jina cewa qad an'ama Allahu alayya lalle Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima iz lam akum ma'hum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne nayi rauni da ni ne nayi hannu daya da ni ne kafa daya da ni ne aka kona gidana ko na rasa mota ta ko na abu makamantan haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu ganima la yaqulannaka an lam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntum ma'hum fa fawza fawzan azima sai kaji kuma lokacin mutun na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yakin sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima ai kasafi da ni wato munafikai ba sa san wahala sun fi son su ji dadi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matukar wajen yada kalmar Allah ne wajen kokarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damu su malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لفظ إذا akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abinda za a yi nan gaba ba abinda aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abinda an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta bada iskali iza darabu fil ardi ga iza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madi ne kaga akwai iskali kenan ai da cewa za a yi waqalu li ikhwanihim iz darabu fil ardi sai suka rika faɗa ƴan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya aukanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaƙi kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take bada labarinsa amma larabcin ayar na nuna aya ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa waɗansu malami suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawaba ne ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana ɗaya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa iza ra'au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarakuka ka'ima iza ra'au bayan ku iz ra'au ne ina fata an fahimta an kawo iza a wurin me iz iri-iren waɗannan suna nan a cikin alkur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa karka yi amfani da dukiyar ka don ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa karka fita yaki karka je ai hasaranka fadawa ƴan uwanka da za su fita jihadi cewa kar su fita Allah ya ce kad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane fita yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da firgita ka da waɗansu kalmominsu da kuma rudarka don ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta tazanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka faɗe ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a yi ka guje mata tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai Fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda zaka je ka kauce mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka koda kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu inda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya yi wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'alallahu zalika ita ce lamun din da waɗansu malamai ke kira lamul aqiba qalu li ikhwanihim hadha al-kalam litakuna aqibatuhum al-hasratu fi qulubihim wan nadama sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsunto shi shine manufar tsuntowar ƙarshen al'amari kuma zai zama abokin adawa su a yanzu suna son shi amma ƙarshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul aqiba lahu malakun yunadi kulli yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi ku haifa dan abinda kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abinda kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya fadi ya rufta da mu ko dan ya dade amma ƙarshen aƙiba ta kowane irin gini shine rushewa ƙarshen aƙiba ta dukkan ɗan da aka haifa shine mutuwa kaga lamul aƙiba kenan lidul mauti wa bunu للخراب ديدنا ليكون لهم عدوا مهزنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت التي والله بما تعملون بصير الله مسني ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin arru'ya alqalbiyya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa sai Allah ta
wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum lamaghfiratun min Allah wa rahmatun khayrun mimma yajma'un wala in mutum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
وبنجي تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله إما هر أنكشيكو وزنيات كلمة الله أو متتم كوكو كوكا متو أجدا با أفجنياكي تنبا أما دنير إندا غوبي ذا أكتا غنجر جهادي ذا كفتا za a buga tambarin yaki za ku fita ma'ana ko dai aka ce ku a wajen yaki ko aka ce ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa din ta zo muku la maghfiratun min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen Ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun mimma yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tarawa wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halayn ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaki ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne dan ya da kalmar Allah ya fita ne li takuna kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutum yana zo na zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sa ran koda gobe jihadi ya zo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da Ubangiji ta'ala ya masa alƙawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abinda masu tara duniya suke tarawa a duniyarsu Ubangiji ta'ala ce wala in muttum aw qutiltum wala in muttum in kun mutu a zaman gida aw qutiltum ko an kace ko a filin yaki la ila Allah tusharun duka dai wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai musu hisabi gurgurdan ayyukansu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك التي من ذو صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله تبود رحمة تمسما دا أبنجي تعالى يمكا لنت لهم سيكذا انتو مي توسسا واقف حبانك لفظ فبما معلمين سكت الباء تنن سلاسي abin nufi koda babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da batin da ke cikin fabima naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fabima naqadihim mithaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadathum as-sayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan silati abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fabinaqadihim mithaqahum la'annahum amma matin an zo da ita don ƙarfafa zance kamar haka ne fabi rahmatin min Allah ne sai aka ƙara ma don ƙarfafa zance lallai saboda rahama da Ubangiji ta Allah ya maka ta musamman linta lahum sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan wa layanan mazdarin kalmar allin ko allayan fi'li madi din sa lana mudari'i yalinu abinda yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da Ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin Badar suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiransu tare da haka san ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu. Walau kunta faddan ghaliz alqalb, inda ka kasance faddan, daga fadda yafizzu fizazan wa fazazatan, alfazazatu wato kaushin zuciya, rashin rahama, rashin tausayi. Lau kunta faddan, inda ka kasance mai kaushin mu'amala, ghaliz alqalb, mai kekasasshiyar zuciya, lam faddu min haulik, da sun dare sun barkata bai da kowa yayi tafiyar sa. Amma saboda baka da kaushin mu'amala, kana da taushin mu'amala, sannan kuma baka da kekasasshiyar zuciya, zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikin ta, baka zanto ghaliz alqalb ba, to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai, ba su dare ba. Wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mutum ne hakuri, mutum ne mai kyautayi, mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai haɗiye fushi, abinda duk kai mata zai iya hakura. In ka ga manzon Allah ransa ya ɓaci, to ba shi ka keta wa mutunci ba, ba shi ka ne muka cutar da shi ba, ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin Ubangiji. In akan dokar Allah ne, manzon Allah ba zai ji tausayinka ba. Amma a kan abin da ya shafe shi, shi karan kansa sai ya yafe, sai ya haɗe. To haka ake son kowa ya zama. In an ga ana rigima da kai, to an taka dokar Allah ne. An yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a yi rigima da kai, ka tayar da jijiyar wuya. Amma dan an taka ka, dan an zubar maka, dan an barar maka, dan an kifar ma, dan an yi ma ba daidai ba, yo ai kuma kana yi wa mutane ba daidai ba. Ya so nawa zaka yi wa mutane ba daidai ba? Wata rana ina cikin tukin mota, duk daga tsotsayi bai da niyya ba, ban sani ba, ashe sai na shiga kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba. To wanda yake bi na dan bas ne, sai ya zage ni, sai na shiru wance kuma, sai na bi shi bayan ya je bas stop ya tsaya, sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu 12 rana sau nawa kai wa mutane haka? Sai wani cikin motar ya fashe da dare ya ce, ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi sau 10. Nace to kuma dan na ba sau 1 ka bari ni ma in dana mana, me ne zaka zage ni? Duk da ba da niyya ne ba, amma me ne na fushi a ciki? To ye dariya ya bani hakuri shike na aka wuce a haka. Ala kulli hal, dai in kai wa mutane ba daidai, in mutane sun maka ba daidai ba, ai kuma kana musu ba daidai ba? To yadda kai kake so a yafe lokacin da kai wa mutane ba daidai ba, ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yafewa karamti sallallahu alaihi wasallam. Tafuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi iznillahi hinan wa ya'nifu bashirun nazirun mu'thirun muta'attifu lahu ddimatul hatla'u wal 'atamur rahbu sallallahu alaihi wasallam. Mutum zai keta masa iyaka, kuma ya sani, amma sai kawar da kai kamar ba ai komai ba. Wani lokacin ya zarge ka, wani lokacin ya yi hakuri, ya ga sai aya ta zarge ka, ya zarge ka dan ya gyara ma, ba dan kare kansa ba, ba dan kare haƙƙinsa ba, ba dan ramuwa ba, ba dan yayi fushi ba sallallahu alaihi wasallam. Haka dabi'a su take tsira da amincin tabbata gare shi. Allah ya ce walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum, kai musu afwa, wastaghfir lahum, ka nema musu gafara, washawirhum fil amri, ka nemi shawarar su cikin lamari. Jerin waɗannan kalmomi suna da banƙaye, sun gudu a wajen yaƙi, tunda sau gudu sun yi laifi, tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afwa. Sai Allah ya ce fa'fu anhum, sai manzon Allah ya ce ya Ubangiji kai musu afwa, sai Allah ya bada labari walaqad afa anhum, Allah ya yi musu afwa. To kuma sai a roƙa musu gafara, wastaghfir lahum, roƙa musu gafara dai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai, manzo Allah kuma ya roƙa musu gafara. To tunda an riga an yi musu afwa, an roƙa musu gafara, kaga kenan sun zama ahlan li an yustasharu, sun tantance yanzu in za su yi wani abu, suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su. Shine sai ce washawirhum fil amri, kai shawara da su cikin lamari. Waye zai shawara da wani? Sahabbai ne kamata su yi shawara da manzon Allah, ko shi ne kamata ya shawara da su? Domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa, shi ya kamata a nemi shawara. Wanda yake da karancin haka, shi ya kamata ya nemi shawara. To annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali? Bai da za a kwatanta shi da wani, amma sai aka ce ya nemi shawara a wajen su. Malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajen su dan ya sunnanta mana neman shawara, in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara, to ashe kai kana da bukatar shawara, ni ma ina da bukatar shawara, ke ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kadai ba, a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba. Duk abin da ake akwai wahayi akai, akwai nassin aya akai, to ai ba bukatar shawaran wani kuma, sai dai ai aiki da aya. Waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaki, saboda mutane ne daban-daban sahabbai, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan gari, wato gaba ɗaya zama na Madina. Sai aka tara mutane masu kwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban. Shi yasa da aka zo Ghazwatul Ahzab, sai Salman al-Farisi yace akwai dabarar yaki da muke mu mutanen fasha, ko Larabawa ba ku san ta ba, manzo Allah yace wace iri ce? Yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu, sai mu katar rabi mu kewaye garin mu, sai da dawakin ba za su iya shigowa ba. Kafin su shigo mun farga, sai kuma kubboya a cikin ramuka, kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa. Manzo Allah ya ce haka ne, ya ce haka ne, sai manzo Allah ya ce ayi rami a zagaye Madina. Manzo Allah da kansa ya rinka daukar diga yana sarawa da shawaran Salman al-Farisi a Ghazwatul Ahzab. To kaga kenan, wa shawirhum fil amri, cikin dabarun yaki zaka iya neman shawaran mutane, ka ji kowa irin basirarsa, kowa irin hankalinsa. Akwai wanda ya iya kwari da baka, akwai wanda ya iya igwa, akwai wanda ya iya harbaroka, akwai wanda ya iya kaza, akwai wanda ya iya yaki na Sahara, akwai wanda ya iya irin gorilla hoɗin nan, wato sari ka noke, ka yi farmaki, ka ɗan ɓuya, ka fito, ka kai hari, ka sake ɓuya, sai ka nemi dabaran kowa, sai ka tara experience daban-daban, sai a matsayinka na komanda, sai ka amfana da dabaran kowane soja. Shi ne ma'anan wa shawirhum fil amri, ka nemi shawararsu cikin lamari. Fa iza azamta, idan ka riga ka ƙulla niyya, fa tawakkal ala Allah. To kuma ba sake shawara karo na biyu, da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki, to ba a sake ka, wani ba zai kawo shawara ta biyu ba, kuma sai dai kawai a tafi haka. Fa tawakkal ala Allah, sauran Allah ya karasa muku. Amma in za ka tsaya sai ka ji ta bakin kowa, to ba za ka je ko ina ba, don abin da wani ya gina sai wani ya zo ya rushe, abin da wani ya gina sai wani ya rushe, sai ku kwana kuna shawara ba a yi komai ba. Da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai ya yi magana ba, da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakkwara ce. Kusan 80 cikin 100 na mahallarta taro kuwa ce kai gaskiya wannan kan tayi, to ba za a bata lokaci ba, sai a zarta a ci gaba da aiki. Amma in aka tsaya ana nan kafin a tashi taro, sai wani zai rushe ta, sai ku yi ta taro tun karfe 6 safe har karfe 6 yamma, ba ku samu sakamako ba. Shi ne ma'anar fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Shi yasa kwararre wanda yake gudanar da taro shi ne wanda ya iya karɓar shawarar mutane, da ya ji shawara kwakwara sai ba zai yi takin da su, ba zai tsaya a wuce ba. Da wani ya daga hannu ya ce kan wannan ne, in dai wannan neman wuce, sai dai in wani abu ne daban, ajanda ta gaba. Amma in ka tsaya zaka baiwa mutane dama karamar ajanda daya, sai ai kwana biyu ana shawara, ma'ana har abokan yaki su zo su kashe kuna ta shawara ba ku gama ba. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi, dan haka ka dogara a gare shi. Akwai magana da Imam Al-Qurtubi ya nan mai kyau, na so idan karanto mana wani bangare daga cikin ta, dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya. Hikaito wayi daga Ibn Huwayz Mandad, ɗaya daga cikin manyan malamai ne na mazhabar Malikiyya, yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun, wajibi ne akan alwulati, shugabanni, gwamnoni ko shugabanni na kasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna, wajibi ne akan su mushawaratul ulama, neman shawaran malamai masana addini, fi ma la ya'lamun, cikin abin da su ba su da ilimi akai, wa fima ashkala alaihim min umurid din, da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini, kafin su sanya doka, kafin akai majalisa, majalisa ta amince, wajibi ne malaman addini su sanya baki, su yi wa abun mahalli cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah. Wa wujuhul jayy, kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasa, fima ya ta'allaqu bil harbi, dangane da yaki. Dai dan shugaba baya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da dauni tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja, ko da an yi musu ritaya akan nemi shawararsu, saboda su kawo dabarun su na da a hada da dabarun yanzu. Wa wujuhun nas fima ta'allaqu bil masalih, cikin da abin da ya shafi gyaran gari, sai ya nemi masana a kowane fanni, ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa, ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara 20 shekara 30 a fannin kiwon lafiya, kafin dukkan wani abu da zai zartar su. Ta fuskar tattalin arziki ya nemi masana ta fuskar tattalin arziki, sannan ya nemi tsofaffin yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba, a aikata suka yi shi, malaman jami'a sun yi shi theory, waɗannan kuma sun yi shi practically, sun yi fatauci, sun yi shiga kamaru, sun yi shiga chaji, sun yi shiga ina ne, sai ya nemi shawaran kowa, duk ya haɗa ya ji, yaya ake kukulla abu idan shugaban Allah ya masa baiwa haka yake zama kuma ba wai tsaya zai yi mulki ba ya aika mata takarda na neman ka shi zai nemi ina ne gidanka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka ga yace mutum ya je shawara wajenka ya je kai kana zaune ka saba da AC shi kuma da jin sanyi na muku Allah yake ba zai gama ya fita bai saba da AC ba to kai ka je gidansa mana ka dan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin sa shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da ya sai zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen su shugaba ne babu yadda za a yi amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkinsa wanda da dama masu mulkin ma abin da suke fama da shi kenan domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsirar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yan sababbin abokanai zai ba ruwansu da dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi ƙarfinsu yanzu shi shugaba ne su kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya ayyu hannarsu shi kuma shi shi ne shi da haka dan me zai neme su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su gan shi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har ƙarfe biyu na dare waɗansu shugabanni suna ta ganawa da mutane yau waɗancan su zo gobe waɗancan su zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kanshi bukatar shi ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka sai ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba sai shirya ya gansu ba waɗanda bukatunsu suka kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i goma an riga an gama sallar isha'i ya sallama kowa ya shiga gidansa ya yi shafa'i da wuturi ya zauna ya yi tsayi ya yi tunani abin da jihar sa take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya gyaran hanyoyi tsaro ya ke daukan wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'ummar da ka dora mu ya ubangiji wannan amana ba ni daman sauke ta lami lafiya in fita lafiya ba tare da na haɗin tono ba ba tare da na ci tono ba manzo Allah ce kuma hasaratun wa nadamatun yawmal qiyama hasara ce kuma nadama da cizon ya tsani a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa nemi shawaran mutane kai ba zaka nemi shawaran mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawaran mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na local government shugaban wani ma'aikata farm sec kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda zaka gudanar da abin da ke daidai hurumin ka wani director ne ko kai wane ne wa shawirhum fil amr aka Allah ce da manzo Allah fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kuduri niyya ka yi taking decision to fatawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za aka yi doka da kowa zai ji dadin ta sai dai zaka yi doka ne da mafiya yawa su ji dadi sai an samu yan tsirari wadanda ba su ji dadin ta ba ba yadda za aka yi doka da kowa zai dade ita a karan fari mai yiwa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a indai ka tabbatar gaske ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara ko babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shakka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yace wujuhul kuttabi wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi masalihil ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaqu bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnin tar da shi akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na farm sec ba saboda takarda shi da shi ba ta bashi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yaɗa labarai akwai ma'aikatar kiwon lafiya akwai kai sai ka sa a zaƙulo maka su irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar fa sai ka dan ce ka eh gaskiya anan ma'aikatar kan in dai ana son gaskiya sai wane daga nan sai wane daga nan sai wane ba ka rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su amma ma'aikatar ma an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiyar su saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba, to sai a sai su wani wuri a ajiye can a makale daga su sai yanan gizo-gizo. Office sun su ko fanka babu, ballantana maganar AC. To kai sai ka nemo irin wannan, sai ka fito da su ka nuna su ne mutane. Irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana. Wanda za su rinka binciko irin wannan zaratan ma'aikata ɗaiɗaiku, ɓoyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su. Masu son gaskiya, ka za a ce ai wani ustazu ne. Wani ustazu ne a wata ma'aikata, ai ustazu ne in the highest order. Wato number one kenan daga ci sai. Na ƙarshe daga nan sai dai ayo waya sadar ilimin ta ustaziya kenan. To kai sai ka nemi irin waɗannan, sai ka nemi shawarar su, sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su, sai ga an yi wa mutane aiki, sai ga komai ya girma. Ina ga sai mu bar ayar haka, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu, fatawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi. Sai aya ta gaba, Allah ce
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقضوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
بنجدت إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذا الله يباك نصرا فلا غالب لكم باون دي سي تغلبا اكم وان يخذلكم اما اذا الله يتابر دكو بي باكو نصر با فمن ذا الذي ينصركم من بعدي تو واني ني سي تيمكيكو با الله با باون دي سي تيمكيكو سي شي وعلى الله فليتوكل المؤمنون غا الله ني كداي مؤمني زاس دوغرا با زاس دوغرا غا وني وندا يكي باشي با سبحانه وتعالى.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَبَنِجِ فِي وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ أَوْ تَكْرَأَر وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ إِذَا أَنْتَ أَن يَغُلَّ بَيْدَاتِ بَغَى النَّبِي أَن يَغُلَّ يَهَائِن إِذَا أَنْتَ أَن يُغَلَّ بَيْدَاتِ بَغَى النَّبِي أَن يُغَلَّ أَجِنْغِنَا مَسَ هَائِنْتِ وَنِي تَي النَّبِي يَي هَائِنْتِ كَغَا كُوَتِ قِرَاءَة دَي تُنَا دَ مَعَانَرْتَا كُمَا كَرْتَي مَعَانَرْتَا تَنَا كُمَا هَدَوَ نِي وَمَنْ يَغْلُلْ دُكَّان وَنْدَ يَي هَائِنْتِ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ zai zo abin da ya ha'inta da abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata. Wa hum la yuzlamun, su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama. Lafazin ghalla mudari'in sa ya ghullu daga al-ghulul ne. Al-ghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba, to sai a ce yayi ghululi. Wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci. An je wajen yaƙi an samu ganima, kana da rabo a ciki a matsayinka na wanda aka je yaƙin da shi, amma haramun ne ka ɗauki wani abu a ciki kafin a baka naka kason, sai ka jira har sai an baka. Ɗauka kafin a raba shi ne gululi. To ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, yake cewa bayan an kammala yaƙin Badar, cikin abin da aka tara na dukiyar ganima, sai aka nemo ta katifatun hamra, wato kamar wata katifa ja. Katifa dai wani abu ne da ake cimfadawa a kwanta a kai, wani lokacin a kwanta da rabi-rabi a rufe da shi, shine katifa. Wanda da Hausawa suka hausantar da kalmar suke cewa katifa, katifa ne. To sai aka nemi katifa hamra, aka rasa inda take. Sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla annabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha, mai yawa manzon Allah ya dauka. Su sun faɗi haka ba don jingina wa manzon Allah ha'inci ba, a'a suna ganin cewa a matsayinsa na shugaba yana da ƴanci na ya ɗauki abu a cikin ganima kafin a raba. Ina fata an fahimta. Sai Allah ya saukar da wannan aya, yace wa ma kana linabiyyin an yughulla, bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin ganima kafin a raba. Annabi kansa in bai dace ba, to ina ga sauran mutane. Ko wa ma kana linabiyyin an yughalla, bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya dauka din arata ya auyan saranan tashin kiyama dan haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ana ce da shi kirkiratu wanda manzo Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzo Allah ya ce huwa fin nari yana cikin wuta kaji fa yana cikin waɗanda suke stoki fa na manzo Allah fa amma manzo Allah ya ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyar shigar wuta haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an kammala yakin khaibar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yakin suna cewa fulanun shahid fulanun shahid fulanun su nuna wane yayi shahada su nuna wani ma su ce wane ma haka har suka zo kan wani suka ce wane ma sai manzo Allah ya ce kalla inni ra'aituhu fin nari fi aba'atin ghallaha yace yana cikin wata na hango shi cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon ta yana cikin wutar jahannama kuma gashi ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya musu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama to ina ga sauran ababe da ake sata asalin gululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun fadada ma'anar gululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu ƴan asalin karamar hukumar dukiyar jaha ta mu duka ce mu ƴan asalin jaha dukiyar kasa ta mu duka ce mu ƴan asalin kasar dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya dauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sunan shi yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya dauka amma tunda ya dauki wancan komin dan kadan dinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya dauka shi ma yayi gululi dan haka anan gurin Imam al-Qurtubi cikin tafsirin sa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake baiwa manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yace wa min al-gululi hadaya al-ummat an kawo wani sabon commissioner a ma'aikata an kawo wani sabon farmsec a ma'aikata an kawo wani sabon commissioner yan sanda ko director na SS sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da na masara ba haka ake ba shi kuma sai ya karba albarkar office ba haka ake cewa ba gululi kenan gululi kenan wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa wanda ya karba bandaran shadda zai zo da bandaran shadda wanda ya karba television zai zo da kinkimi mai television sharp ko national ko ma wacce ce a rataye a wuyansa aiki ya baci yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal Imam al-Qurtubi yace kyautar da za a baiwa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai yace me rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Muslimun fi sahihihi an Abi Humayd as-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutubiyya Imam Abu Dawud da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Humayd as-Sa'idi Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya nada wani mutum cikin kabilar Azd ana kiran shi da suna Ibn al-Lutubiyya ala sadaqa ya sa shi a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tare zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta fada'a an tura shi karbo zakka a wani gari sai ya zo faqala sai ce hadha lakum wa hadha uhdiya li wannan shine zakkar da bayan Allah suka kubani in kawo wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya hawo kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran فحمد الله واثنى عليه يغودي ما الله ييبيكي ان الحمد لله كنا حزوا قرتي وقال سنيتي ما بال العامل نبعثه ميسا وني جامعين غومنتي كو مايكتي سي مو ايكي شي مو دورا مسا ايكي فيجيء فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي سي يزو يتي wannan aikin da aka dora min ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba sai manzo Allah ta ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba shi kyauta ko ba za su ba shi ba ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen haka nassin hadisin ya faɗa ala jalasa fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka rage wa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duk ma'anar ɗaya ce ko ba haka ba ya gani shin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana shi dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina sai sabon kwamishina tsohon gwamna sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista wato sai sabo ake ba abu ya tsoho ba abu ya ma'aikacin da aka yi wa da taya shi ne bawan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudinsa irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun suga da azumi akwatin talabijin dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta ci amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka taimaka to sai ka zo ka ba abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi kujerar maka ya ba shi shanu ya ba shi agoguna ai Hausawa suka ce ba kyauta ba ne a ba ɗan zawara kwabo uwarsa ake so ba kyauta ce ta fi sabilillahi ba manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla yazo na a gidansu mai gani za a ba shi kyautar ko ba za a yi ba shi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikinku illa ja'a bihi yawmal qiyama fate sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama in kana ba'iran falahu ruga in raqumi ne za a doro masa raqumi aka ka san dai ko a wasan kwaikwayo bana jin ka taba ganin wanda ya dauki raqumi aka to a kiyama za a gani wa in kana baqaratan falaha quwar in saniyati tana mo shine quwar din wa in sha autatan tayar in akuya ce tana kuka na me kukan awaki ruga wato ainihin kukan raqumi kenan quwar kukan sa kenan tayar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan kuma rafa a yadahi bayan manzan Allah ya faɗo wannan magana akan minbari sai ya ɗaga hannunsa sama hatta ra'ayna ufrata ibtayhi da ya ɗaga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa kuma qala sannaiti allahumma hal ballak allahumma hal ballak ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar musu haka manzan Allah ya yi to yaya akwai aiki ke amma dan su malamai suna ba da fatawa su ce aya abinda ka sata a karamar hukuma nawa ne miliyan ɗaya to a Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka ciko saboda haka yanzu ka ɗauki rabonka ne kana bin bashin sauran haka waɗansu malamai suke ba da fatawa ga jami'an gwamnati idan ka sace wata miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kuɗin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin wani da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da man da ake haƙowa sai ya buga ya fitar da lissafi da calculator cewa ai al'ummar Najeriya makurarsu miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikinta gaba daya tana da biliyan kaza kowane ɗan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka ɗauki ɗaya ko biyu za a yi muku cikin miliyan biyar ko shida nan gaba a kiyama ma'ana ba ku wannan fatawar shaidan ce wallahi fatawar shaidan ce fatawar shaidan ce duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ci ko wadanda za su taimaka ai Allahu Ghafurur Rahim yau dama waye musu Allah Ghafurur Rahim ne amma maganar shi ne kai zai maka gafara kai in particular zai maka gafara kai zai ji kanka zai ji kan wanda suka dace a jikan su zai rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba fadin kalma ne Ghafurur Rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta mata wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a jikan mu ko a yi mana rahama da shi Allah sa mun gane. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama. Dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranan tashin kiyama a kansa. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kowace rai kuma a cika mata abin da ta yi, wa hum la yuzlamun, ba za a zalunce su ba. Allah ta yi.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
Ubangiji ce a famani taba arzuwan Allah, shin yanzu wanda ya bi yardan Ubangiji ta'ala ya nemi yardan Allah cikin maganganunsa da ayyukansa da jihadinsa da kiyamun lalitinsa da duk abin da ya yi, yardan Allah ya bi yake nema ya samu, zai yi daidai kaman ba a bi sakhatun min Allah, kaman wanda ya dawo da fushin Ubangiji, wanda baya da kyakkyawan niyya, bai yi aiki na gari ba, baya maganganu na gari, wa ma'awahu jahannam, ko makomarsa ta zanto jahannama. Mai irin wannan yayi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanallah, ba za su yi daidai ba. Wa bi'sal masir, sir da makoma ta mutumin da ya dawo da fushin Ubangiji, ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa. Allah ce hum, lafazin hum ya shafi mummunai da kifiye su kafirai kenan. Darajatun indallah, darajoji ne a wajen Allah. Mummunai darajatuhum aliya, kafirai kuma darajatuhum safila. Wato mummani suna da darajoji na sama wata saman wata, kafirai suna da darajoji na ƙasa wata ƙasan wata, domin waɗancan wato suna cikin illiyin. Inna kitabul abrari lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum. Waɗancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum. Wato waɗannan suna ƙarshen ƙasa, waɗannan suna ƙarshen sama, kaga akwai bambanci, amma dai dukkan su darajatu, darajoji ne kashi kashi. Waɗannan gurgudan imani da aiki, gurgudan daraja ta sama. Waɗancan gurgudan kafirci da mummunan aiki, gurgudan daraja ta ƙasa, har aje na ƙarshen ƙasa. Shine inda Allah a wajen Allah, sakamakon su kenan. Wallahu basirun bima ya'malun, Ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikatawa. Sai Allah ta yi.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا بيوا دا نئمة دا من يمن منة المنة بيوا كننقو شوتا. Hakika Allah ya kyauta ta musamman al-mu'minina akan mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yayin da ya turo musu manzo min anfusihim, dana daga cikin jinsin su su mutane, wato bai turo musu mala'ika ba. Baiwa ce a turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganarsa, baka bukatan tafinta. Yatlu alaihim ayatihi, wanda yake karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa. ويعلمهم الكتاب والحكمة, sannan yake koyar da su alkitab, wato shine alqur'ani, walhikma, ya kuma koyar da su alhikma, abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa cikin littafinsa ar-risala, ba wai risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba, imamu shafi'i na da littafi mai suna ar-risala, yake cewa wurare da dama cikin alqur'ani da Allah ya hada alkitab da alhikma. Al-kitab din yana nufin al-Qur'ani, al-hikma din kuma yana nufin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yace huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, da sauran ire-iren waɗannan wurare. Alkitab alqur'ani kenan, alhikma kuma hadisai. To kaga idan an ce alkitab alqur'ani kenan, to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din ai kuma alqur'ani din kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai alhikmata kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko ko yadda karatunsa iya karatunsa shine yatlu alaihim ayatihi salo na biyu sanin ma'anarsa shine wa yuallimuhum alkitaba amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa ba li'anna at-tilawa qasiratun 'ala al-qur'an al-karim lakin at-ta'lim shamilun lil-kitabi wal-hikma wato tilawa ana yi al-qur'ani kawai ake tilawansa ba ka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka yi wannan ba ba za ka yi tilawan hadisi wannan al-qur'ani kake wa wannan tilawar sai dai a san ma'anarsa ya aiki da shi shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yuallimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din kenan ashe qur'ani dole sai mutun ya iya karatun sa kuma lalle qur'ani sai mutun ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin hadi wajen gane ma'anan al-qur'ani shi yasa aka rakuba su da juna wajen ta'lim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani lafi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce me
awalamma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir
ubangiji yace da sahabban manzon Allah awalan ma asabatkum musibatun wato alqur'ani akwai hikima sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah ce awalan ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha ko kun samu rubunta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abinda ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwar sa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala ce a jumlata take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa walahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar walakar sadaqakum Allahu wa'dahu in tahsunhum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kace ku a wajen yaki sai ku ce saboda me Allah ce an sai ku ce anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah ne shi yasa sai rashin nasara din yazo idan muka dauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin daya awalan ma asabatkum musibatun yasi yanzu dan wata musiba ta wata musiba ta same ku kada asabtum musliha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kultum sai ku rinka cewa anna hadha ta yaya haka za ta faru gare mu sai Allah ya kulhu min indi anfusikum ai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum 70 a cikin ku kun manta da cewa a yakin Badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko 70 kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa ribi biyunta in su mutum 70 kada sai kashe a cikin ku ku kun kashe 70 kun ribace 70 a matsayin fursunonin yaki 70 da 70 ba 70 biyu bake nan shine kada asabtum mislaiha ku kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wancan lokacin ai yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka daukar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka faɗa jiya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, wannan sabawar ita ta jawo abin da ya faru. Wadansu malamai suka ce a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ya ce huwa min indi anfusikum, daga gare ku ne, ba wai wancan sabon da suka yi bane ba. Lokacin da aka yi yakin Badar, aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafirai, aka ribace 70 a matsayin fursunonin yaki, sai manzon Allah ya nemi shawaran Sayyidina Abubakar Siddiq, yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa, kowa ya biya fanshi kansa? Sayyidina Abubakar yace eh, mu sa musu fansa shi yafi. Sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar bin Khattab, mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa? Umar bin Khattab yace duk mu kashe su. Sai manzon Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe ɗaya, yace yaya za mu yi, mu kashe su ko mu sa musu fansa? Na tambaye Abubakar ya ce kaza, na tambaye Umar ya ce kaza. Sauran sahabbai sun sai gobayen shawara Abubakar Siddiq, sai wato dai a sa musu fansa. Sai aka ce to amma sharadin sa musu fansa, idan an sa musu fansa sun biya, in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum 70 a cikin ku, irin yadda ku kowa karɓi fansar mutum 70. Suka ce sun yadda. Fansar da za su samu ta yanzu, farkon daular musulunci ne, ba ta da kuɗin shiga, sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta. In wata shekara ta zo an kashe 70 a cikin, ba ai ba hasara muka ba, shahada za su yi su shiga aljanna, a ba mu duka biyan. Kaga sun amince da wannan kenan. Wannan akwai hadisi da yake nuna haka cikin musnad da Imamu Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab, kuma hadisi ne ingantacce, Ahmad Sakir ya inganta shi. Ma'ana kad asabtum mislaiha, an gane ko, shine ababai da suka faru na kun kashe mutum 70 kun riba shi 40, amma huwa min indi anfusikum, ku ne kuka zabi ku karɓi fansar wancan mutum 70 su bada kuɗi su fanshi kansu, idan an zo kuma a kashe mutum 70 a cikin ku, yadda Allah ya kaddara muku haka, huwa min indi anfusikum din kenan. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. In ka fassara da wancan tayi, duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun furin da wannan tafsirin, amma wancan hadisi ne musamman na Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce ko shakka babu. Ma'ana ayar tana daukan dukkan ma'anonin guda biyu. Sai Allah ya ce inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan kowane irin abu. Sai ta
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
وبنجي وما أصابكم يوم التقى الجمعان, أبندي ساميكو لانن دا جمعوكو دا بيوسكا هدوا فيلم بدر, فبإذن الله hakan ya faru da izinin Ubangiji, ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru, dan ba abin da yake faruwa a cikin ikonsa sai abin da yaso. Wali ya'lamu almu'minin, kuma Ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari, a gane su a fili. Wali ya'lamu allazina nafaqu, kuma Ubangiji yayi hakan dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci, su ma a gane su a fili. Kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikin ku ko waɗansu sun jigata, wanda suka mutu ba su yi hasara ba, shahada ce. Waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba, ƙarin lada ne. Hikimar da ke cikin haka, cikin hikimomi, Allah ya bayyana mummunai a gane su, ya bayyana munafukai. Ba dan yakin Uhud ba, da da dama mutane ba a gane munafukai bane ba, amma da aka yi yakin Uhud aka ji maganganun su na bakunan su, sai aka gane su nan gaba, idan za a yi mu'amala ta mummunai tsantsa ba a sa su a ciki. To wannan shine hikimar, shine waliya alamul mu'minin, dan Allah ya bayyanar da mummunai, waliya alamul lazina nafaqu, kuma dan Allah ya bayyanar da su wane ne suke munafunci. A madadin yace waliya'lamu munafiqin, sai yace waliya'lamu allazina nafaqu, wato waɗanda suka yi munafunci, ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi, waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za a fita yakin, ta'alu ku zo mana qatilu fi sabilillahi ku yaki dan Allah aw dafa'u in ma ba za ku yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna ciki in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma hadda ku matan ku za a riba ce ƴaƴan ku za a mayar da su ku yangu aw dafa'u in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku qalu sai suka ce launa alamu qitalan lattabanaku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba fada bane da mun san fada ne mu ba za mu fito ba Allah ce hum lil kufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatansu su fada abu na imani bayan ba mummunai bane su qalu nashhadu innaka lirasulullah kuma bayan sun san ƙarya suke yi ba haka bane ba Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatansu allazina qalu li ikhwanihim sune waɗanda suka fada wa ƴan uwansu wa qa'adu wawu dinnan wawul halati wal hal annahum qa'iduna fi buyutihim suna zauna a gida suke fada wa ƴan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kace su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul layl mun zauna a gida ba mu fita ba su ma da sun bi shawaran mu da ba kace su ba haka suka rika fada sai Allah ya ce kul yati fadra'u an anfusukum al maut in kuntum sadiqin to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne shawaran ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo daukar ranku mana dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba shi yasa wani ke cewa mallan ya mutu bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbabu fal maut wahidu wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar yadda Ali namiji ke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadinsu yaki wasu ko sanadinsu ɗaki shi zuban musu ba cikin shiri ba duk da kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a ruwa wani ɗaki ya rumto masa wani kaza amma dai mutuwa dai is mutuwa guda ɗaya ce babu wani bambanci ba ta bamanta shi yasa wani ke cewa wa in takun al abdanu lil maut huyiat fa qatlu imri'in billahi bisayfi afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garke ko mutuwar raƙumi a garkensa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi akan ragowar don mu ƙarasa ayoyin yaƙin jihadi kafin nan wannan ɗan ƙaramin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kaifa ta'rifullah cikin harshen larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wa taqlubunani fatajidunani in taqlubunani bikulli qalbikum kristani suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan tsaro cewa a bari kristani sun tsokani mutane aka yi fada aka karkace mutane a Abuja to me ya kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu makamancin wannan ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abun burki ina ga tsokanin fada ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har kasuwanninsu ana ba su wannan littafin da haka ya kamata lalle jami'an tsaro su zura ido akai amma abinda ake ba abin nan sannan masu hankali cikin shugabannin Kirista su gane cewa ana cikin watan Ramadana mai alfarma ya kamata su yi restriction din filin din mu musulmi kar su yi wani abin da zai jawo rigima ba a fatan rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yada addinin sa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin ƙarya kuma shi zai kare wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yada ta amma ba su ya tsokani fada ba ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta dauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi